الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المسلمين، المتمسكين بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخير سعد بن المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna cike da farin ciki haɗuwa a wannan wuri mai albarka, masallaci na Anas bin Malik a nan birnin Bauchi, a yau 23 ga watan Zulqa'da shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne 27 ga watan 8 na shekara ta 2016 miladiya. Muna nan a cikin karatunmu daga cikin wannan littafi na fiqhu mai albarka, wato Umdatul Fiqh, na shahararren malamin nan daga cikin shugabannin magabata Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi, Allah ya ƙara rahama a gare shi. An yi karatu har zuwa babin, wato Qada'ul Haja, babin da yake koyar da mu na duba da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci dangane da abubuwan da ake yi da yadda ake yi, wato a cikin bayan gida. Wannan babin kuma da yau za mu karanta shi ne babin alura. Bayan an kammala tsarki sai a yi alura kafin a je ga sallah. Wannan babi shi ne babin wudu. Wannan darasi kuma shi ne darasi na takwas. Bismillah.
وتفريد اللحية والأظافر ومسح الأذنين وتصل الحياة قبل الحياة وتصل ثلاثة ثلاثة وتكره الزيادة عليها والإسراف بالمال ويصل السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الأوقات إلا للصاع بعد الزوال.
بارك الله فيك. Malam ya ce babu wudu, wato babi a kan alola. La yasihu al-wudu wa la ghayruhu min al-ibadat illa an yabiya. Alola, kowane bisa daga cikin ibadoji ba ta iya inganta face sai mutum ya yi niyyar su. Liƙaulin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innamal a'malu binniyat, iyaka ayyuka suna tare da niyyoyinsu, wa innama li kulli imri'in ma nawa, kuma iyaka kowane mutum iya abin da yake samu shi ne abin da ya niyya. Thumma yaqulu bismillah, sannan sai mutum ya ce bismillahi wa yaghsilu kaffayhi thalathan, sai ya wanke hafukansa sau uku. Thumma yatamadmadu, sannan sai ya kurkure bakinsa. Wa yastanshifu, kuma ya shaƙa hancinsa yana mai facewa thalathan sau uku. Yajma'u bainaha bi gharfatin wahidatin aw thalath, zai hada tsakanin su duka guda uku da kurkure bakin da shaƙa ruwa a hancin da facewan, zai hada su wajen kamfata ruwa ɗaya ko kuma kamfata guda uku. Sun baya da sun waje hagu talata, sannan sai ya wanke fuskarsa sau uku. Min madabiki sha'arin ra'si ila man hadara min al-jayyin, zai hada wajen wanke fuskar nan ne tun daga matsirar gashin kansa, ila man hadara min al-jayyin, har zuwa abinda ya gangaro daga gefen gemunsa guda biyu, wasaqani, da kuma haɓarsa tulan a wajen tsayi. Wasu nufin ba haka yake ba ko, to haka ya kamata ku gyara kununka. Wa min al-kununi ila al-kununi arban, shi ma ku gyara abinda ke cikin nufin ku in ba daidai ba ne. Wa min al-kununi ila al-kununi, sannan kuma ya wanke tsakanin kunne zuwa kunne arban a wajen fali. Wa yukhallilu lihyatahu in kanat katifa, kuma zai tsefe gemunsa idan gemun nan nasa mai kauri ne. Wa in kana tasfu al-basharata lazimahu ghasluha, amma idan gemunsa ya zamo wato ba mai kauri ba ne, ta yanda har ana ganin fatarsa daga cikin gashin, lazimahu ghasluha, to dole sai ya wanke gemun tare da fatar fuska. Kuma ya gasiru ya dai ila al-mirfaqai, sannan sai ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyinsu. Salatan tabuku wa yudkhilu huma fil ghasl, kuma zai shigar da gwiwar hannun a wajen wankewa. Kuma yamsahu ra'sahu ma'al kullayn, sannan sai ya shafa kansa tare da kulluwarsa biyu. Ga yadda zai yabda'u biyadaihi min muqaddamihi, zai fara ne da hannayensa guda biyu da ya hada, min muqaddamihi daga farkon kansa, thumma yumirruhuma ila qafahu, sannan sai ya tafiyar da Allah yin nasa har zuwa keyar ka sun ba ya rudu kuma ilamun kaddamihi sannan sai ya dawo da hatta yin nasa bi wajen shafa zuwa farkon kan sun ba ya kafinu rijilaihi ilal ka'abai ne talata sannan sai ya wanke ƙafafunsa guda biyu zuwa idan sawunsa guda biyu sau uku wa yushiru huma fil masjid kuma zai shigar da su idan sawu a wajen wankewa wa yukhallilu asabi'ahuma kuma zai tsefe yatsun ƙafafunsa guda biyu thumma yarfa'u nazarahu ila as-sama' malam yace sai kuma mutum ya tsaga idansa zuwa sama fa yaqulu sai yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutum ya faɗi wannan addu'a wal wajibu min dhalika an-niyya abun da yake wajibi daga cikin abun da muka faɗa na alwala ga sunan na farko an-niyya niyya wajibi والغسل مرة واحدة والغسل مرة مرة sannan wankewa dai daya din nan ita ma farillaci ma kalal kaffaini amma banda wankewa na tabuka guda biyu su tabuka guda biyu na farkon nan ke su banda su ana so a wanke su da wuri wa masu ra'si kulli sannan shafa kai gaba ɗayan shi ma wajibi ne wa tartibul wudu'i ala ma dakarna sannan da jeran ta alolai a irin yadda muka bai bayani haka mutum zai jera su wa la yu'akhiru ghasla wudu'in hatta yanshifa alladhi ko yanshafa alladhi qablahu kada mutum ya ko kuma wa Allah alusar wudu'i ko kada mutum kuma ya jinkirta wanke wata gaba bayan ya wanke wata ya jinkirta har sai wanda ya wanke ta bushe ana fahimta wal matlunu ga kuma abin da ya zama sunna daga cikin abin da muka ambata na farko at-tasmiya bismillah din nan da aka faɗa sunna shi wa ghaslul kaffaini da wanke tafuka guda biyun nan sunnan wal mubalaghatu fil madwazati wal istinshafi da kaiwa makura a wajen kunkure baki da wajen shakar hanci illa an yakuna sa'iman sai dai in mutum ya zamo mai azumi wa taklilu lihiyati haka kuma da tsefe gemunsa shi ma sunnan wal asabi da tsefe yatsun hannu sunna ne wa masdul udulaini shafan kunnuwa sunna ne wa ghaslul mayamini qabla al mayatini da fara wanke gabobin dama kafin na hagu sunna ne wal ghaslu thalathan thalatha da wanke gabobi har zuwa sau uku uku sunna ne wa tukrahu ziyadatu alaiha makruhi ne a kara akan guda uku a wanke sama da uku wal israfu fil ma kuma makruhi ne wato yin barnan ruwa ko kuma yin amfani da ruwa sama da bukata wa yusannu siwaku kuma sunna ne wato yin aswaki inda taghayyuri fami a duk lokacin da wato warin baki ya canza duk lokacin da baki ya canza to sunna ne ayi aswaki wa inda al-qiyam min al-nawm da yayin da aka tashi daga bacci sunna ne yin aswaki wa inda salati da lokacin yin sallah sunna ne yin aswaki da kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yace laula an ashuqa ala ummati inda ba don kada in matsanta wa al'ummata ba la amartuhum bisiwak tabbas da sai na umarce su da yin aswaki inda kulli sala a lokacin kowace sallah wa yustahabbu fi sa'ir al-awqat mustahabbi ne yin aswaki a sauran lokuta illa lis-sa'il ba'da zawal sai dai ga mai azumi bayan rana ta riga ta yi tawani. An ji wannan karatu? Za mu yi kokarin daukan wannan babu gaba daya cikin yardar Allah. Malam ya ce babul wudu, wato babin alona. Bayan malam ya yi babin tsarki, kafin sa ya yi babin ruwa, ya yi babin abun yin alona. Ka samu ruwa, ka ɗauki abun yin alona, ka ɗebo ruwa, ka je bayan gida, ka gama. Duk ya ana bin, yanzu kuma ka tsugunna za ka yi alona. Shi ne Allah da Annabi sallallahu alaihi wa sallama za su koya maka ya za ka yi alona. Malam shi kuma a nan, kamar yadda sauran malaman suke yi, malaman fiqhu, Allah ya musu rahama, za su karantar da mu yaya manzon Allah da Ubangiji suka karantar da mu yadda ake alona. An fahimta? Don haka sai ya ce babu ai ta'adduru laka fi hadha al-bab jumlatan min al-ahkam wal-masail al-muta'alliqah bil wudu. Zan yi maka bayani akan matsaloli da hukunce-hukunce na shari'a waɗanda suke da alaƙa da alula. Shi ne babu al-wudu, shi ne alula. Al-wudu kalma ce da muke amfani da ita a shari'ance, amma a lugar Larabci an ciro ta ne daga al-wada'a. Al-wada'a shi kuma shi ne al-baha'u wal-husn wal-jamal. Abu mai kyau ko a yi abu cikin banƙaye ya burge ka ya ba ka sha'awa ya zama yana da kyan ganin shi ake ce al-wada'atu. Daga shi ne aka ciro kalmar al-wudu. An yi amfani da wannan kalma. An gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar al-wudu kamar yadda ya zo a cikin sunna, saboda kasancewar alula yana tsaftace ka ka yi kyan gani, sannan kuma yana tsarkake ka a wurin Ubangiji, sannan kuma yana haskaka ka a nan duniya da lafiya. An fahimta ko? Abin da ake nufi da al-wudu kuma a istilahin malaman fiqhu shi ne al-ghusl wal-madh li a'dha'in makhsusatin bi niyyatin makhsusa. Wanke da shafa waɗansu gaɓoɓi na musamman a wata siffa ta musamman da niyya ta musamman. Wannan shi ne ake nufi alwala. Ana wanke waɗansu gaɓoɓi. Gaɓoɓin da ake wankewa su ne al-yadani wal-wajhu wal-rijlani. Ƙafa da hannu da fuska su kaɗai ake wanke. Sannan ana shafa kuma ar-ra'su kai, kamar yadda kuma ake shafa kan rawani a madadin kai ɗin. Sannan ana shafa kan saba ko kan tufi a madadin ƙafa. Wannan shi ne guraren da ake shafa. Shi ma'anar al-ghuslu shi ne imrarul ma'i ala al-udhni. A ɗora ruwa, a zuba ruwa a kan gaba, sannan a sa hannu. An gane ko? Wato a zuba ruwa a kan shi ne al-ghuslu. Ko da ba a ci ba, ya zama al-ghuslu. Al-mashu kuma shi ne wato hannu, imrarul yadi al-muballala ala al-udhni. Ya hannu wadda take da jika a shafa ta a kan gaba, shi ake nufi al-mashu. To alola ta haɗa waɗannan abubuwan, ko wuraren da za a shafa ko wuraren da za a wanke. Alola ɗin nan Allah maɗaukakin sarki shi ya shar'anta ta da kansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya shar'anta ta a cikin sunna. Babban dalili akan alola a cikin Al-Qur'ani shi ne ayar suratul Ma'idah. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واستقوا من رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا ودنا سوء الإيمان إذا كنتم تشهدون من صلى تقايد لكم وأنت فسكوتكم وأنت حنا يوم زوى بوينكم وأنت أشاف كاولكم فنقول لكم وأنت كفاكم زوى بوينكم. Wannan shi ne abin da Allah ya faɗa a kan alola a cikin al-Qur'ani. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa sallah ba ta inganta sai da Allah. Hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim, la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah baya karbar sallar duk mutumin da yake da hadisi bai da alwala har sai yayi alwala. Hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim, hadisin al-Muslim salata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa idza qumta ila salati fatawadda, yace masa duk lokacin da za ka tashi za ka yi sallah to fa sai ka yi alwala, ko kuma fa asjidu lil-wudu'a, to ka kyautata ka cika alwala. An fahimta ko? To wannan shine dalilin da yake cewa alwala farilla ce, ko kuma sharadi ne kafin sallah ta inganta. Malaman musulunci sun yi ijma'i gaba daya cewa alwala sharadi ne kafin alwala ta inganta. Kuma sun yi ijma'i cewa duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba ya yi babban laifi. An fahimci wannan ko? Kuma baya halarta, kuma sun yi ijma'i cewa sallar ba ta yi ba idan aka yi ta babu alwala. Sannan kuma alwala Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta wannan al'umma, amma ba mu ne al'umma waɗanda suke bayan mu kuma sun yi alwala. Amma yaya alwalar su take? Kamar yadda Allah ya nuna mana cewa azumi ma ba a kanmu aka fara ba, kutiba alaikum siyam kama kutiba alladhina min qablikum, sallah ma ba mu muka fara ba. Annabawa da yawa su ma sun yi sallah, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati, kaga zakka ma wasu suna yi, azumi ma wasu suna yi, to alwala ma wasu suna yi. Kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Muslim, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin wato na Nasara matar Annabi Ibrahim, lokacin da ta zo wajen wannan sarkin yana nufin ya kwace ta, sai ta je Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ta yi alwala tukunna ta shiga wurinsa sai ta yi addu'a. Kaga ya nuna cewa su ma suna alwala. Alwala kuma tana da falala mai girma. Babba daga cikin falalanta shi ne alwala kafara ce gare ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa duk lokacin da mutum ya zo zai yi alwala, in dai ya ɗauko abin alwalansa yana wanke gaɓoɓinsa, to kowace gaɓa ya wanke yana wanke zunubin da ya aikata da wannan gaɓar. A yayin da ruwa ya zuba, to zunubin da ya aikata da wannan gaɓar shi ma ya wanke. Haka babban kafara. Sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar alwala da duk wannan al'umma din, wanda khususiya ce ta mu sauran al'ummomi da suke da alwala su ba a ba su, shine inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min aqarihi, yace lalle ne al'umma ta a ranar kiyama za a kira su ne a farfajiyar kiyama, za su zo suna hasken fuska da hasken kafafun da hannu, min atarin yuzu saboda gaɓoɓin da ƙuraben inda suke wankewa a hannu. Don haka dukkanmu yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane mu, ya gane mu ɗan al'ummarsa ne, shine ta hanyar wuraren da muke wankewa a wurin Allah. Da haka ne Annabi bin sani ba ko ka faɗi sunanka ko an gabatar da kai, yana gani ka zai gane kai ɗan al'ummarsa ne, saboda fuskarka da hannayenka da ƙafafunka za su rinka shanti a ranar. Allah ya sa mu cikin wannan. To wanda ya nuna mana falalar da Allah take da ita a nan duniya da kuma bayan duniya. Shi ne malamin ce bari ya koya mana wannan alwala. A cikin babin alwala, malamai suka kasa shi babi babi. Akwai babu sifatin wudu, babu yaya ake yin alwala. Akwai babu fara'idin wudu, babu menene farilla farilla a cikin alwala. Akwai babu sunanin wudu, an gane da sauransu. Shi malam sai haɗa su gaba ɗaya ce babu wudu ga alwala a dunkule. Shi yasa muke so ruwa mu yi kokari mu dunkule ta hana. Ya bada da cewa la yamsuku al-wudu'u wa la ghayruhu min al-ibadati illa an yamulla. Tabbas alwala ba ta inganta, haka kuma sauran ibadoji waɗanda ba alwalan ba ba ta inganta sai da su yayi. Sai kawo hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna bal a'malu binniyya. Wannan hadisi ne inda sace cikin sahih Bukhari da sahih Muslim, hadisin Umar bin Khattab Allah ya kare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka ba ta danganta ko da niyya yake kuma kowanne mutum niyyar da ake bashi aikin sa samun ladar sa yana da alaka da niyyar gurgudun kan niyyar gurgudun kan niyyar gurgudun kan aiki da shi dai gurgudun rushewar niyya gurgudun rushewar aiki an fahimci wannan sannan ba a baka komai sai abin da kai niyya abin da wani ya niyya ba shi za a baka ba sai abin da kai niyya ana fahimta da kyau wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kunshe da wato hukunce hukunce na shari'ar musulunci kuma suna ɗaya daga cikin hadisan da aka ɗauke su a matsayin wato su ne kamar uwaye na dukkan shari'ar musulunci musamman kuma a cikin babu ciki shi yasa Imam Shafi'i yace hadha alhadith yadkhulu fi 70 baban min abwab alfiqh wala hadith zai shiga cikin babu 70 na babu fiqh 70 din nan ba wai iyaka ka kirga bane zai ke shiga cikin kusan kowane babu na fiqh sannan kuma bayan haka wato wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da aka dauka ko ayoyi da aka dauka a matsayin dalilai da aka shirya al-qawa'idul fiqhiyyatul khams wato ka'idoji na fiqh na fiqh guda biyar al-qawa'idul fiqhiyyatul kubra ka'idoji mafiya girma waɗanda suka haɗi ke dukkan hukunci na shari'ar musulunci na fiqh yana cikin su to innamal a'malu binniyat yake wakiltar al-umur bi maqasidiha saboda haka hadisi ne mai fa'i wanda lokacin da zai ba mu dama mu shiga kawai sai dai mu faɗi cewa malam ya kawo shi a nan kamar yadda ake kawo shi a cikin kowane babu an fahimta ko Imam Bukhari da wannan hadisin ne ya buɗe littafin kamar yadda muka sani kuma littafin Imam Nawawi 40 hadisan da shi ya buɗe littafin sana Riyadu Salihin da shi ya buɗe saboda wannan hadisin kusan wato ya shiga cikin kowane babu yana da alaka da aqidar mu kuma yana da alaka da aikace-aikacen mu yau da kullum na imani kowane aiki niyya take bambanta haka abin da kana da shi wani zai sun kuwa yayi sujada ya zama kafir ya shiga wuta saboda sujada guda daya wani zai sun kuwa yayi sujada kuma duka iri ɗaya suka yi shi kuma zai yi tauhidi ya shiga aljanna saboda sujada guda daya niyyar su ita ta bambanta amma duka sujada ta yi ɗaya shine a kibu kuma a sa goshi a kasa wani yayi wa Allah wani kuma yayi wa wani wanda ba Allah wanda yayi wa Allah yayi tauhidi sai ya samu aljanna wanda yayi wa wanda ba Allah ba yayi shirka da kafirci sai ya shiga wuta jama'a ku huta to niyya ita take raba haka kuma mutumin da ya tsuguna ya wanke hannaye bayan yayi noma ko yayi aikin da ya sa ya taɓa kula yana so ya wanke da ya tsuguna sai ya wanke hannayen sai kurkure baki saboda akwai abubuwan da suka taɓa shi ko kuma ya ce zai wanke bakinsa sai wanke bakinsa ya goge ya shaƙa hancin saboda ya shashshaƙi wani abu na kura wanda yake so ya cire sai ya wanke fuskarsa ya wanke hannaye ya shafa kansa saboda kura ko tokar da ta taɓa ya shafa kunnensa saboda bai so a ga alamar fari-fari sai ya wanke ƙafafunsa kai ba da ta bai tsaro na irin haka ka yi amma naka sunansa kwastori ma naka alula inda mutum zai tsuguna ya yi irin wannan da niyyar ya wanke gaɓoɓin da yake so ya wanke su bayan ya yi aiki da za a kira sallar a zahar da ya yi sallar ba saboda bai yi niyyar alula kai kuma da kai naka a lokacin ga shi ka wanke gaɓoɓin da ka saba sakamakon ka yi kura kuma ga shi kuma ka yi niyyar sallah shi kenan inda man a'malu bin niyyat wa inda man kullu bi iman jama'a an fahimta don haka dole sai mutum ya yi niyya ya ne ake niyya shine ka kudurta a cikin zuciyarka a lokacin da ka zo za ka yi ibada cewa ga abin da za ka yi bayan ka tuna ubangiji a lokacin ka tuna cewa wannan abin za ka yi shi ne saboda Allah wannan shi ne bangare da farko bangaren aqidar ka na alaka ta kalinka da ubangiji wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlishina lahu din don haka sai ka tuna cewa saboda Allah za ka yi sallah alola wanka azumi zakka kowane irin aiki a daidai lokacin da za ka yi sai ka tuno ubangiji cewa saboda shi za ka yi ka gama bangare ka wannan akwai bayani ba wani wani na nuna da ka tsaya ka nufu kafin ka yi kawai ka kaji cewa a ranka ka kuminta a ranka cewa wannan wa Allah ne shi ne bambanci tsakaninka da lokacin da kai ka zo yin azumi ka yi niyyar wa Allah za ka yi wani kuma ya ce ba zai ci abinci ba yau kwata-kwata gobe ma ba zai ci wata gobe yana yajin cin abinci ne ai kuna ji su a rediyo wani kuma da bai samu abincin bane ba zai ci ba me ya bambanta ku wannan nasu ibada wannan nasu kuma ba ibada niyya din ita ce ta bambanta haka lokacin da ka zo za ka yi wanka wannan ya kawo ruwa ya kwara a jikinka ya yi iri yadda kai ma kai amma sai daga baya sai zo ya tuna cewa ai yayi mafarki kuma bai yi wanka ba amma sai tuna da ai na ta yi wanka kafin ya fito kuma irin wanda bai jaraba yake yi shi bayan amma ya manta a lokacin da ya tuna cewa zai yi wannan wankan don jaraba ba sai ya yi wanka me ya hana niyya kawai bai tuna ba a zuciya an fahimci wannan da kyau mutum ya zo ya yi sallar la'asar daga abubuwa ke irin sallar ƙada ba bambanci tsakanin ka da sallar ƙada a cikin ga mutum da rayu ko akwai yayi sallar ka gaba daya yayi niyyar sallar la'asar sai da ya gama an jima sai kuma ya aida ya da ya bine ku sai ya ce wannan wanda yayi ne ya faka ta zama a zakin da duk ne ɗaya ne kai wato ba ne bambanta ku niyya kawai saboda ka niyyar tana da muhimmanci kwarai da gaske amma niyyar nan ba ta da wuya kawai shine a lokacin da za ka yi aiki ka tuna ubangiji ya zama saboda Allah ne saboda kar ya zama ka yi don wani sannan a lokacin da za ka yi ka tuna cewa wannan aikin za ka yi shi ke nan tuna cewa ga aikin da za ka yi shi ne niyya kuma duk wanda ya tashi ya yi alamar hoppata zai abu ai ya tuna zai yi an fahimta to wannan shi ne alamar cewa mutum ya yi niyya ce ta ranar da ke faɗi cewa kuskure ne da mutane ke yi da cikin yadda zai tsalla kai ga yara Allah wai da zai biya ne sai ce da yadda zai sake Allah ko sai an yi tsalla an yi da'ai mutum ne ba zai ga an kai salama da sai sake wala kuka lokacin da ka zo Allahu akbar kana tuna sallar azhar kuma kana tuna ubangiji shikenan fa ka zama sallah ka zama biya an bayyana wannan jama'a shi yasa yake wala gaibu hu min al-ibada haka kuma wani ta wanda yake cikin ibadoji malamai sun ce ibadoji sun ka kuma shi akwai al-ibadatu al-mahdha akwai al-ibadatu ghayru al-mahdha yace wala gaibu min al-ibada sai ra dubi al-ibadatu al-mahdha ibadoji wadanda suke tsantsan ibada akwai ibada tsantsa akwai ibada ba tsantsa ba ibada tsantsa ita ce wadda zallar ibada ce ba ka da wani abu na al'ada ibada ghayrul mahdha ita ce wadda tana da kaso na ibada kuma tana da kaso na al'ada sai suka ce duk aikin da yake ibada ne wanda bai da kaso na al'ada ibadatu mahdha to waɗannan biyan da ke tafsirin ila duniya ita ce wadda dole sai an yi biya in babu biya aiki ya bace amma al-ibadatu ghayrul mahdha ibadar da ita ba wato tsantsar zallar ibada bace akwai wani kaso na al'ada a ciki ita ko ba kai niyya ba kai ya bambanci ne ki shi ne na faɗi sallah ko sallah ibada ce tsantsar ko akwai al'ada a ciki wanda ba musulmi ba za ta iya ganin sai na yi wannan mutum da mutum sai ka ya ka kai kai ana ta ba wani ba a taba ganin wannan abun ba sai da musulunci ya zo yace ayi sunna wanda bai musulunci ba aka taba ganin shi yana haka wanda yake da al'ibada ko ba amma yin wannan amma wanke da jasa a jikin tufafin ita ibada ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce kamar da muka karanta a babu ibada da ke da nasara sannan akwai wani bangare na al'ada wanda ba musulmi ba in kashi ya taba shi yana wankewa zai wanke in fitsari ya taba shi zai wanke zai wanke to aka kawar da najasa akwai wani bangare na al'ada duk da cewa ibada ce to ita wannan ba ta bukatar niyya kuna fahimta da kyau kamar yadda sallar ka ta azhar da dazu na bada misali akan kamar da din sai wani yace maka to aini kuma nayi sallar azhar ko duniya nayi daya ni daya sai na ga na ijin sai na sanki bin ai tun da dai haka ko to aka sallar azhar da waye biyu sai ki to na ba ka da dan ka ba ba sai ba saboda ibadatu mahda ce amma ka dauko wandon ka tata sai ka ce chap na tura cewa wandon dan akwai da daga sai ma sai ka ce ai na wanki wanki dai ko ne ba kai ni ne ka da mata bukatar miya kun ga da bambanci ko karata ya a shanye sai ruwan sama ya fita shi ne mun da ta kai da wani an bai ta da kyau wane yana bin ka bashi naira 1000 daga baya sai kuka tsaya abokinka yake maka wani gaba ne mun da wani yake ta kuma sai nake kira bi da 1000 ban biya yake ai na biya maka 1000 na biya maka 1000 biyan yayi ko kai ba kai biya ne saboda koda mutum ba musulmi ba zai biya bashi koda Allah bai umurce ka ba dama in kana bin ka bashi dole ka biya wannan shine ma'anar al-ibadatu ghayrul mahda ibada ce biya amma kuma ba zallan ibada bace akwai wani haƙƙi akwai wani bangare na al'ada waɗannan su ne ba ta bukatar niyya kuna fahimta da kyau to shine malam Annabi yake ce mana al-wala ba ta inganta sai da niyya da ita da sauran ibadoji wato irin ibada kenan al-ibadatu al-mahda an fahimta to shin al-wala ibada ce mahda ko ibada ce ghayrul mahda abin tambaya shine kaza na bada misali akan wani da yayi aiki cinta ya taba kura sai zo wani kaga mai niyya kafin amma zaka iya samun mutum haka kawai zai raka a hudu ba niyyar addini ba ka taba ganin haka sai dai mau ka cinye an fahimci wannan wani wannan dalilin ne yasa sai aka samu sabanin shi shi alwala ibada ce mahda ko ibada ce ghayrul mahda wadanda suka ce ibada ce mahda kamar nan amana sai suka ce dole sai kai niyya wadanda suka ce ba ibada ba ce mahda sai suka ce ba dole sai kai niyya ba kamar biyan bashi wannan shine matsabar Imamu Abu Hanifa da Sufyanu Thawri suka ce alula wato ba ibada ba ce mahda saboda kana wankewa ne don kai tsafta sannan din ita ce ibada ba amma wancan jikin ka wannan suka ce da alula da wanka waɗannan babin tsafta ne tsafta kuma dama ko da shari'a ba ta zo da shi ba al'ada ta zo da shi ana fahimtar wannan da kyau amma jumhurin malamai ita ce matsabar Imam Malik matsabar Imam Shafi matsabar Imam Ahmad Hanbali dukkan su suka ce tafsirin ilmiya dole sai da niyya saboda ibada ce mahda mai dalilin su shine da kwaskwari ba muka sani ba musan sunan wannan abu da muke sunan sa al-wudu kuma wannan lugha ce shar'iyya sannan abin da yake nuna cewa ibada ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abduhu shakrul iman a wata riwaya sun ce al-wudu shakrul iman wato tsarki shine rabi imani tsarki ne da yake al-wala shine rabi imani imani kuma shine sallah saboda Allah ce wa ma kana lahu yudhi'a imanakum Allah yana nufi wa ma kana lahu yudhi'a salatakum ila baitil maqdis kaga sai zama as-salatu sunan ta imani sai ce al-wudu'u shatrus salati al-wala rabi sallah dukkan kuma sun yarda cewa sallah mecece ibada ce mahda don haka al-wala duk da shine rabi ta dole ta ibada ce sannan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana yi kana wanke maka zunubanka kaga zama ibada ce inda ba ibada bace ba za ta zama wanke ba sannan ibada ita ce abinda Allah ya umarni kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu abinda Allah yake so kuma yake umarni da shi don haka Allah dai kuma yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fa tunda yayi umarni ya zama ibada ce jama'a an fahimta don haka dai wannan zance shine yake rinjaye cewa alwala da wanka dole ne an fahimci wannan sannan malam yake sai mutum ya ce bismillah sai mutum ya bismillah wannan bismillah din sunna ce a nan wurin malam kamar yadda ya faɗa a can gaba amma fahimtar Imamu Ahmad ibn Hanbal shi shugaban mazhaba shine ita bismillah wajibi ne ba kawai sunna ba ita ce kuma mazhabar Ishaq ibn Rabi'a, ita ce mazhabar da yawa daga cikin malaman hadisi, ita ce mazhabar wato zahiriya cewa wajibi ne. Me da dalilinsu shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani hadisi ne cikin sunna, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato abin nan la wudu'a liman lam yadkhul isma Allahi alaihi, ba alula da duk wanda bai ambaci sunan Allah ba. Wannan hadisi a wurin waɗansu malamai bai inganta, a wurin waɗansu malamai kuma an haɗa riwayoyinsa sai su zama haka. Cikin waɗanda suka hassana shi akwai Imamu Shankani, akwai Imamu Ibn Qayyim, akwai Imamu Nasir bin al-Albani da sauransu, Allah ya rahama. Waɗansu kuma suka ce hadisin nan bai inganta, to aka dogara da shi. Su kuma sauran malamai jumhur suka ce ko da ya zama dalili ba wajibi bane sunna. Hadisi yana nufin cewa la wudu'a kamilu, alwala ba za ta zama ta gama cika ba sai mutum ya samu bismillah, saboda bismillah sunna ce, ya kamata ta zama alwalan ta cika, don haka ya kamata a samu bismillah. Suka ce haka manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam, me dalilin ku? Suka ce abinda Allah yake so dole a yi bismillah ya kamata. Allah ce wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, kar ku ci abinda ba a yi yankan da sunan Allah ba, a baci sunan Allah wajen yanka shi ba. Kaga Allah yana so a yi bismillah dole, sai ya ce kada ku ci, kuma ya ce fa kulu mimma dhukira ismullahi alayhi. Amma da Allah ya zo alwala, sai Allah ce ya yi nabi da mutum idan kun ci ila salati fasu, kuna yin alwala ku fara a yi sai dole a yi bismillah. Don haka in wani dalili ya zo da bismillah ya zama sunna ce. An fahimta? Suka ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo koyar da alwala wa al-mutiqu salata, sai ya ce innahu la tasiqu salatun li ahadin, sallan ɗayanku ba ta inganta sai ya yi alwala. Sai ya ce masa bari in koya maka yadda za ka yi alwala. Sai ya ce in ka zo yin alwala ka yi kaza ka yi kaza, sai bai koya maka ta bismillah. Sai suka ce bismillah inda wajibi ne manzon Allah ba zai manta ba. Kuna ganewa? Tsarin abu shi ne Usman ibn Affan, hadisi cikin Bukhari da Muslim, Allah ya ƙara yarda gare shi, ya zaura ce ku kawo abin alwala in koya muku yadda manzon Allah yake alwala. Yana kawowa sai ya karkata, sai ya wanke hannayensa, ya kurkure bakin da ya shaka shi, ya wanke fuska, ya wanke hannaye, ya shafa kai, ya shafa kunne, ya wanke kafa, sai ya gama bai ce bismillahi ba. Sai suka ce ya nuna cewa ya faɗa da abinsa a zuce, saboda dama ba wajibi ba, inda wajibi ne da sai ya yi bismillah. Jama'a an fahimta? Za ka bismillah mai nene ke ba? Kun yarda? Wayar zilu ka fahimi talata, sai mutum ya wanke tafukansa sauƙi. An fahimta? Wannan bismillah ɗin da aka ce a yi da ta zama sunna a yau shafin ninta daidai lokacin da za ka fara alwala, ba wai kawai daidai lokacin da ka zo kawai kake bismillah, saboda sunna ce ta manzon Allah su salama, duk abin da zai yana ambaci sunan Allah. Kana Rasulullah su salama ya tsoro Allah ala kulli ahyan, sannan ku gane cewa bismillah ake cewa ba bismillahir rahmanir rahim ba. Bismillah kawai ake yi kamar yadda na gaya mana a cikin babin shiga bandaki. Sannan sai mutum ya wanke tafukansa sau uku. Yaya ake wanke tafukan nan? Shi ne mutum abin da malam ya faɗa a nan, ya karkata ruwa ya zuba a hannunsa na dama. Wannan ruwan sawa'un daga buta zai karkata, ko a famfo zai tara, ko zai ɗiba ne daga cikin wani abu idan dama hannun a wanke yake. Idan hannunsa ba a wanke yake ba, sai manzon Allah ya kalma ba ya tsoma hannu a cikin abin alwala har sai ya wanke hannunsa sau uku. Sai ya wanke a waje. Ana fahimta da kyau? Amma in hannunka dama ka wanke, to kana iya tsobawa a ciki. Don haka sai mutum ya zuba ruwa a hannunsa na dama, sai ya haɗa hannun daman da na hagu, sai ya wanke. Ya ake wankewa? Shi ne mutum yana wankewa, yana tuƙawa, yana kuma tsefewa, sai yadda ruwa zai gangara ta tsakanin kowace yatsa, sannan kuma duka hannun har zuwa wannan tsiya wuyan hannu wajen wuyan abu. Jama'a an fahimci wannan? wannan mutum din yayi haka ya wanke su dukan su biyu daya kenan sai mutum ya sake karkatawa yanzu ba sai ya sake haka su dukan biyu ya wanke nawa kenan biyu kenan sai ya sake yin haka ya zama nawa uku in ya wanke nan sau uku ya wanke nan sau uku ya zama nawa shida to yanda ka fi dacewa a sunna yanda Usman ibn Affan yace ya ga manzon Allah ta kalama yayi shine ka hada su duka biyu ka wanke su sau daya sau biyu sau uku duka tare jama'a an gane akwai mazhabobin da suka ce za ka wanke daya sau uku daya ma sau uku amma mazhabar da take a hada ta fi karfi saboda ita ta fi kusa da yanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka ake cewa gasulin kafai wanke tafuka an gane wannan sai mu ji abu na biyu sun mai tamammadu sannan sai ya kurkure bakinsa wa ya tanshifu ya sheka hancinsa talatan tanshifu sai malai ya kara da cewa ya jima ubaina ha zai haɗa dukansu uku nan ne wato kurkurewa da shakawa da facewa bai garfatin wahida ta hanyar sanfata kwaya ɗaya au talatin ko talatin a wurin bulgar fatin autalata wahi da tuttun an tabbatar da ita a wannan lokacin kuma ya fi dace ne ma laifin nufi shi ne in ka zo sai ka tamfara butar ka ko gwangwaninka ko ka ɗebo ruwanka a hannu ga ruwa a hannunka ko sai ka zuba a bakinka in ka zuba a bakinka da za ka yi za ka kurkure bakinka abinda ake nufi da almazmazatu shi ne idaratul ma'i bil fanni shine ka gauraya ruwan a cikin bakin ka ya ki gaurayawa shine ka kurkure kowa ya iya an fahimta ka gauraya wannan ruwan a cikin bakin ka ta yanda dukkan wani abu zai dantsalo a cikin bakin ka za ka daina jin dantsalo an fahimta ko da baka ji a farko ba ka ji in ka tsara yi za ka wannan shine kurkuren baki sai ka zubar ai a hannunka akwai damshin ruwa ko to ba sai ka sake ɗebo wani sabon ruwan ba wannan damshin na hannunka sai ka shaƙa hancinka da shi haka an fahimta sannan kuma sai ka sa sai ka sake tace wannan shaƙawar ita ce wannan ɗan damshin ruwan da za ka ja iska zuwa cikin hancinka sannan facewa kuma shi ne iskar da ka daɗe da ita za ka sake mai da ita in nace ka mai da ita ba ina nufin cewa ta yadda ka tsaya haka na numfashi ba a'a iskar da ta kai ruwan ita ce za ka dawo da wannan damshin ruwan waje saboda ya zama ya wanke ko ya tsaftace abin da ke cikin hancin ba a tsora maka cewa sai ka sa ka kwakwale ka wanke ba wannan shaka wanda kai tsari jama'a an fahimta wannan facewar da za ka yi kana iya yi da hannun hagu kana iya da hannunka na daman da kai da shi don haka bi kaftin wahidin au bi kaffai ko da hannu ɗaya ko da hannu biyu amma bi karfatin wahida kamfata ɗaya kamfata ɗaya ne ita sai ishe ka kurkure baki da shaka ana fahimta idan kuma ka kurkure bakin ka sai ka zubar sai ka sake ɗebowa sai ka shaka ka raba biyu ce nan ko in kai haka yayi amma sunna ta fi nuna cewa wannan matsabar ta fi inganci shine cewa a haɗa su an fahimci wannan da kyau dalili akan wannan shine hadithin Usman ibn Affan din nan wanda ya hadithin Tawban ke cewa hadawa yayi da kurkure baki da shaka hanci duka riwayar Abdullahi ibn Zayd ta fitowa da cikin lima yace ya tamammadu wa yastanshiqu wa yastanthiru bi gharfatin wahida yana kurkure baki yana shakawa yana fata duka a kan faka daya wannan lafazin shine shi ma malamin ya amfani da shi don ka tafi dacewa da wato yadda hadisi ne da wannan da wannan wani ne fi sauki wannan din ba ya fito kuma ya fi dacewa da su jama'a an gane wannan don ka sai ka kurkure sai ka shaka sai ka fashi za ka yi haka ne sau daya ko sau uku abin da ya sa malai ce sau daya ko sau uku daga nan har zuwa ka gama a wajen wanke hannu shi duk yadda ya tsoro yana wankewa sau uku amma daga kan kurkuren baki har zuwa ka gama alola idan guda ɗaya da kai na farkon nan ka wanke iya gurgurun wajibi da ake nema to ba sai ka ƙara da duka da duka ya zo cewa ya halatta in ka zo wanke fuska duka cewa za mu zo kan fuska in ka wanke sau daya saboda fuskar ka dama tana da damshi ko ka fito daga wanka ko kuma dama fuskar ka bata da damshi ba kuma sai ka zuba ruwa sai ka wanke sai ka wanke daya shi ke daya don ka kana iya alura tun daga farko har ƙarshe da wanki nawa daya kana iya yi da wanki nawa bibi kana iya da uku duka kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kana iya kuma yin wani wata gabar sau daya yayi wata gabar kuma sai ka tsara biyu wata gabar sai ka gaba sai ba sai ka kai uku amma ku gane wa yau a wankin farko ake so tunda wankin farko shine na wajibi a wankin farko ake so ka gama ko ina ka zama ya zama tauran tauraya za ka yi ba wanki bi ma'ana in ka zo wanke fuskar ka ka zuba ruwa sai yadda zai zama kati ka da ko ina ba wai in ka zo misali sai ka wanke ka haka in ka zo na biyu sai ka yi haka in ka zo na uku sai ka yi haka a sai zama ka cika a ba haka ba a na farko kai haka ko ina ya samu sai zama na farkon nan ka zama da wajibi na biyu sunna na uku ne ta haka jama'a an gano ne ba to shine yace wai duk wannan abin da aka yi shi ne bigar fati ko da kamfata daya ko kuma da kamfata guda uku wannan kunkuren bakin da shaƙa hanci da face manzon Allah ya kai ya umarni yake idan ka wata ka samar in kai alura lallai sai ka kunkura baki sai malamai suka ce kunkuren baki wajibi ne kan ko sunna wannan sai suka ce sunna waɗansu kuma sai suka ce wato wajibi waɗanda suka ce sunna ne suka ce saboda wato a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki bai ambaci kunkuren baki da shakan hanci Allah ya fara daga menene daga wanke fuska sai zama wanke fuska shine wajibi inda aka fara amma kunkuren baki da wanke hannaye da shakan hanci duka ba wajibi ne waɗansu kuma suka ce a'a wajibi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kunkuren bakin nan da shigar ya ambaci kunkuren bakin nan ya ce kai al'amuru kuma ya tabi wuju haka kuma aka tabi kuma wato sabani akan shakan hanci shi wajibi ne ko ba wajibi a takaice dai in kai alula tunda ba a taba samun annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alula ya bar wanke hannaye ko ya bar kunkuren baki ko ya bar shakan hanci ba karka yi alula ba tare da tsayi shi kenan ka zauna lafiya dama an fahimci wannan da kyau don haka wanke hannaye da wanke fuska da ai da kunkuren baki da shakan hanci waɗannan sunnoni na farko waɗanda da su ake fara alula a kan su ne za mu tsaya saboda su ne lokacin zai ba guda idan mun zo da su na gaba za mu ƙarisa yadda ake yin alula har zuwa ƙarshen ta da kuma abubuwan da malam ya faɗa na matsalolin da suke da alaƙa da wannan abinda muka dan fahimta a cikin wannan shine cewa alula din nan wajibi ne mutum ya maida hankali da ita kasancewar ta sharadi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi qubul Allah baya karbar sallah ba tare da tsarki ba tsarkin nan kuma shine alula an fahimci wannan ko alolan nan dole ne sai an tsabe ta kafin sallah ta inganta sannan in ka zo alola annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa adbil wudu ka kyautata alolar ka kada kai alola nagalaga kada kai alola da gaggawar da za ta sa ka bar wannan su gabofi ba ka wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waylul lil aqab min an-nar azaba da tabbata ga waɗanda suke bari duka dukansu ba su wanke ba a wajen Allah don haka ka tabbatar da cewa kowace gaba da ake wankewa ta kyautata ta inganta wanke ta saboda alolar ka ta yi kyau domin saboda sallar ka ta yi kyau abin da ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya ba mu lada ya samu aiki da shi kuskure Allah ya kuma har Allahu alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh